بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وبعد، muna jaddada godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin nufatansa da horewansa ya dawo da mu wannan majalisi mai albarka don ci gaba da tafsirin alqur'ani mai girma da bibiyan ma'anoninsa gwargwadon hali. A yau talata, muna 25 ga watan Ramadan hijiran annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama na da shekara 1446 a gida miladiya. Yau 25 ga watan uku shekara ta 2025. Idan ƴan uwa ba su manta ba, jiya mun karkare fassara faɗin Allah subhanahu wa ta'ala, ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Da haka yau za mu ci gaba. Allah gabata halin. Bismillah.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم.
الله سبحانه وتعالى يقول: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. واتو الله سبحانه وتعالى أيوين دي سكا قباتا ياي بياني أكم ممني زلا دي سفو فينسو دي كما أي كتش أي كتشنسو دي كما ساكا مقنسو. So daga nan sai Allah subhanahu wa ta'ala a waɗannan ayoyi guda biyu sai ya bi da bayani akan kafirai zalla, waɗanda ba su cakuɗa kafircinsu da komai ba, sun nitsa ƙwarai da gaske cikin kafirci, sun yi zurfi a cikin ɓata, wanda yake so kuma a waɗannan ayoyi Allah subhanahu wa ta'ala zai bayani akan su da waɗansu daga cikin sifofinsu da alamominsu da kuma irin mugunyan hukuncin da Allah subhanahu wa ta'ala ya musu. Sai Ubangiji ta'ala ya ce: innal ladina kafaru, lalle waɗannan da suka kafirta, sawa'un alaihim, daidai ne akan su, a anzartahum, shin ka gargaɗe su, am lam tunzirhum, ko baka gargaɗe su ba, la yu'minuna, ba za su yi imani ba. Me yasa ba za su yi imani ba? Khatama Allahu ala qulubihim, ai Allah subhanahu wa ta'ala ya rufe zukatansu, wa ala sam'ihim, hakanan Allah ya rufe zuka jinsu, wa ala absarihim ghishawa, ganananku gani nasu gabaki ɗaya Allah subhanahu wa ta'ala ya rufe shi, shine wa ala absarihim ghishawa wa lahum azabun azim, kuma suna da azaba mai raɗaɗi. Waɗannan ayoyi guda biyu sun yi bayani akan kafirai da kuma irin yadda tasirin kafircinsu ya ja musu cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya haramta musu kofan karɓan gaskiya gabaki ɗaya. Da haka shi ne Allah ya bayani akan su cewa: innal ladina kafaru, lalle waɗanda suka kafirta, ma'ana suka juya baya daga gaskiya, suka rufe gaskiya, suka ƙi karɓa ballantana su yi aiki da gaskiya, sannan suka yi musun abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam da shi. To waɗanda suka samu kansu cikin wannan mummunan yanayi, sai Allah ya ce: sawa'un alaihim, daidai ne akan su, a anzartahum, ko kai musu gargaɗi, ko kai musu wa'azi, ko kai musu nasiha, ko ka karanta musu ayoyin alqur'ani, ko ka nuna musu ayoyin Allah na halitta, ko kai haka, am lam tunzirhum, ko ba kai musu haka nan ba, la yu'minun, ba za su taɓa yin imani ba. wannan aya kamar yadda malamai suka yi bayani cewa aya ce wacce take bayani akan abin da ya gabata cikin ilimin Allah subhanahu wataala wato ana san da kawai a nuna ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ne cewa a cikin mutane akwai waɗanda yake Allah ya riga ya rubuta musu tabewa ya riga ya rubuta musu halaka ya riga ya rubuta cewa ba za su taba yin imani ba to da haka idan a cikin da'awanka kar ki irin waɗannan mutane zaka ga sun rayu akan kafirci kuma za su mutu akan kafirci to irin waɗannan mutane kar zuciyarka ta buga saboda wai ba su musulunta ba kada kai ta tada hankalinka kana wahalar da zuciyarka kana azabtar da zuciyarka har ka je ka halakar da zuciyarka saboda irin waɗannan mutane ba su imani ba a cikin mutane akwai wanda Allah bai rubuta musu shari'a ba haka za su rayu akan kafirci haka za su mutu akan kafirci to kai annabi sallallahu alaihi wa sallama da sauran masu da'awa a tafarkin Allah ire-iren waɗannan mutane kar su kuntata muku zuciya kamar yadda Allah subhanahu wataala yake cewa la'allaka baqi'un nafsaka ala asarihim in lam yu'minu bi hadha alhadisi asafa ka takura zuciyarka zuciyanka ta kuntata zuciyanka ta yi zafi kwarai da gaske saboda san kin imani da wannan littafi da aka sauka a wata aya Allah subhanahu wataala ya ce fala tadhhab nafsaka alaihim hasarat kar ka tafiyar da zuciyanka ka je ka halakar da kanka dan waɗannan mutane ba su musulunta ba abinda ake so ka gane shine a cikin zubin mutane akwai wanda Allah subhanahu wataala sam bai rubuta musu shari'a ba Allah subhanahu wataala bai rubuta musu za su karbi addini ba ballanta nasi addini na gaskiya to ire-iren waɗannan mutane idan ka gamu da su to kada hakan ya dame ka kada hakan ya tada maka da hankali domin mene domin ya riga ya gabata a cikin ilimin Allah subhanahu wataala haka nan kuma Allah ya riga ya rubuta a cikin lahul mahfuz cewa ire-iren waɗannan mutane ba za su imani ba wata ayan ta tabbatar da irin wannan inda take cewa innal ladina haqqat alaihim kalimatu rabbika la yu'minun walau ja'atkum kullu ayatin hatta yaraw al'azab al'alim lalle daga cikin mutane wanda kalmar azaba ta tabbata a kansu cewa su ɗan wuta ne babu wata magana koma bayan wannan to ire-iren waɗannan mutane la yu'minuna Allah ce ba za su taba yin imani ba walau ja'atkum kullu ayatin duk iya irin ayin da za a karanta musu duk iya irin gargadi da nasiha da jawo hankali da za a yi musu to ba za su taba yin imani ba walau ja'atkum kullu ayatin hatta yaraw al'azab al'alim har ya zuwa lokacin da yadda za su ga azaban wutan jahannama to ire-iren waɗannan mutane akwai su cikin al'umma da aka kai annabi sallallahu alaihi wasallama da masu da'awa kada ku damu kanku da yawa akan irin waɗannan mutane malamai sun yi bayani akan cewa wannan yana gaya maka kawai abin da ya gabata a cikin ilimin Allah ne cewa waɗansu kafirai ba za su yi imani ba haka nan kuma Allah ya rubuta a cikin lahul mahfuz waɗansu kafirai ba za su yi imani ba to amma kai ya za a yi ka gane cewa wannan Allah ya rubuta shi a cikin lahul mahfuz ba zai yi imani ba ya za a yi ka gane cewa wannan a cikin ilimin Allah ba zai yi imani ba baka da hanyar da zaka baka gane wannan wannan al'amari ne na gaibi da haka kai abin da ke kanka kai annabi sallallahu alaihi wasallama da kai mai da'awa a tafarkin Allah abin da ke kanka shine ka gargadi kafirai ka jawo hankalinsu ka yi musu da'awa ka nuna musu ayoyi guda biyu waɗanda yake da masu ne ayoyin da ake nuna ma bawa ya musulunta akwai al-ayatul kauniyya akwai al-ayatul shar'iyya ayoyi na ginin halittar duniya a kafa ma kafiri hujja da abin da Allah ya yi na rububiyarsa Allah shine ya halicci sama Allah shine ya halicci ƙasa Allah shine ya saukar da ruwa daga sama Allah shine ya fitar da tsirrai Allah shi ya baka ji ya baka gani ya baka magana Allah shi ya baka duk wata ni'ima da kake gani to idan ka yarda da wannan to kai imani cewa ba za ka bauta ma kowa ba sai shi Allah kadai ba shi da abokin tarayya irin waɗannan bayanai ana kiransu al-ayatul kauniyya ayoyi na ginin duniya wato a nuna ma mutum waɗansu abubuwa da suka kewaye shi duk cikin ni'imomin Allah subhanahu wata'ala ne idan ya gamsu cewa Allah shi kadai ya yi wannan bai tarayya da kowa ba Allah bai tarayya da wani annabi ba Allah bai tarayya da wani mala'ika ba Allah bai tarayya da wani malami ba cikin buwayarsa da kudurarsa da iliminsa da hikimarsa shi kadai ya yi wannan to sai a kira bawa a ce to ka kadaita Allah subhanahu wata'ala da bauta to wannan shine al-ayatul kauniyya to za a kira kafirai a nuna musu irin waɗannan ayoyi sannan kuma za a kafa musu hujja da al-ayatul shar'iyya ayoyi na shari'a a kawo musu ayoyin al-Qur'ani mai girma a kawo musu zantuttuka tsaftata masu tsafta na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama to ire-iren waɗannan abubuwa su ne abin da ke kanka kai annabi sallallahu alaihi wa sallama kuma kai ma mai da'awa abin da ke kanka kenan idan Allah ya kaddara wani ya saurari wannan sako ya musulunta to haka ake fata idan mutum bai musulunta ba fa kai ka tsaye da hujja a kansa ka kubutar da kanka a gaban Allah subhanahu wata'ala amma dai abin da muke so a gane a nan shine babin wane ne Allah ya rubuta mishi taɓewa da halaka da mutuwa akan kafirci wannan babu wanda ya san shi sai Allah amma dai ana son a lallashi zuciyar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a kuma lallashi zuciyar masu da'awa a tafarkin Allah cewa duk lokacin da kuke da'awa akwai yuwan waɗansu su karɓi shari'a akwai yuwan waɗansu ba za su karɓi shari'a ba waɗansu za su mutu akan kafirci to idan aka sami irin wannan me haka yake nunawa yana nuni akan cewa dama can ya gabata a cikin ilimin Allah ba za su imani ba dama can Allah ya rubuta a cikin lauhul mahfuz ba za su imani ba dubi irin yadda annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ta kokari ya kiranni anninsa Abu Talib akan ya zo ya imani amma ya riga ya gabata a cikin ilimin Allah cewa Abu Talib ba zai imani ba Abu Talib zai mutu akan kafirci har gaban mutuwansa gabansa ta ƙarshe a rayuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai gushe ba yana tallata mishi addinin musulunci yana gaya masa cewa ya ammi qul la ilaha illa Allah kalimatan uhajju laka biha inda Allah ya kai amina fadi la ilaha illa Allah kalma ce ɗaya tak in ka faɗe ta ne kuma zan shiga in fita a gaban Allah in baka hujja in baka shaidan cewa ka mutu da imani a gefe guda kuma akwai waɗansu kafirai akwai su Abu Jahal akwai kuma su Abdullah bin Zaid shi ya musulunta daga baya su kuma suna gefe guda idan annabi ya mishi wannan da'awan su kuma a gefe guda sai su ce atarghabu an millati Abdul Muttalib yanzu kana son ka zagi addinin iyaye da kakanni kenan in ka musulunta su a gurin su an zagi addinin iyaye da kakanni an kazanta addinin iyaye da kakanni to da haka sai abin ya zama mishi da rikici anan annabi yana kiran shi yi imani a can gefen su Abu Jahl suna kokari kare musulunta a ƙarshe sai ya ce ma annabi sallallahu alaihi wa sallama ina jin kunya a ce sai da mutuwa ta zo mun rakin mutuwa ta sa na karɓi addinin yara ni na yarda in mutu akan addinin Abdul Muttalib maguzanci kenan yace ya yarda ya mutu akan wannan kuma akan haka nan Allah subhanahu wataala ya karɓi rayuwarsa to yanzu wannan da ya mutu akan kafirci to ya fito mana karara cewa a cikin ilimin Allah dama wani zai mutu kafiri haka nan kuma Allah subhanahu wataala ya rubuta a cikin littafinsa to haka nan al'amarin yake an yi wannan ne domin alallashin zuciyar annabi sallallahu alaihi wasallama da sauran masu da'awa kar ka ga kana da'awa ka tsaye da hujjoji ka yi bayanai da ya kamata a ce kowa wanda ke son gaskiya ya gane ya karba sai ga wani ansu sun karba to kada wannan ya rika taban zuciyarka haka halakar da zuciyarka saboda tunani da alhini jujjuyayen sun ki karban gaskiya Allah ya ce akwai waɗanda yake ba za su taba karban gaskiya ba da haka ko a yi musu wa'azi ko kada a yi musu wa'azi haka nan za su mutu akan kafircin su to amma kai mai da'awa ai za ka yi musu da'awa saboda me na farko dai iqamatul hujja za ka tsaye da hujja a gaban Allah cewa ya Allah na yi abin da zan iya yi amma su ne ba su karba ba sannan na biyu kuma kai karan kanka za ka samu ladan da'awan da kai zuwa ga Allah
ai a duniya babu aiki mai daraja kamar da'awa a tafarkin Allah yayin da kai makafirai da'awa ko da bas karba ba ladan ka ya tabbata a wurin Allah ba ma kafirai ba ko musulmi ne ɗan uwanka yayin da kai musu nasiha ka jawo hankalin su akan wata banna sai suka kidenawa kai ka fitar da kanka a gaban Allah kuma ka samu ladan aikin ka to ballanta na waɗanda ko wanda ya kira waɗanda suke kafirai shi ya tsaida hujja a gaban Allah sannan kuma ya samu ladan aikin da ya gabatar a gaban Allah subhanahu wataala to shine wannan aya ne albarka take cewa innal ladina kafaru lalle waɗanda suka kafirta kenan wanda Allah ya riga ya rubuta musu za su rayu akan kafirci su mutu akan kafirci sawa'un alaihim daidai ne a wurin su a anzaratahum ko kai musu gargadi am lam tunzirhum ko kai musu gargadi la yu'minuna ba za su taba yin imani ba ma'anan al-inzar da Allah ce a anzartahum ana nufin gargadi wato gargadi shine ka tsoratar ta hanyar bayanin matsalan da za ta faru in an ki in abin da aka ce a bari a yin ko kuma matsalan da za ta faru in an ki bari in abin da aka ce a bari wato kai bayani akan cewa abu kaza hadari in kuma aka yi ga matsalan da za ta faru to wannan shine ma'anan al-inzar to shine Allah subhanahu wataala ke gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallama su waɗannan mutane ko ai musu wa'azi ko kada ai musu wa'azi duk abu ɗaya ne domin me ya riga ya gabata a cikin ilimin Allah subhanahu wataala ba za su yi imani ba sabbin kafirci wato dalilin kafirci dalili guda biyu ne yana da kyau mu fahimci wannan dalilin kafirci dalili guda biyu ne dalili na farko shine wanda ya san gaskiya ya gane ta ya fahimce ta da kyau amma sai ya kangare ya girman kai ya ki karban wannan gaskiya ya doge akan kafircin sa to kaga wannan kafirci ne la shakka irin su Abu Jahal ya san gaskiya sun rika zuwa a boye suna sauraron alqur'ani mai girma kuma sun tabbatar da cewa wannan alqur'anin wallahi ba maganar mutum bane maganar Allah ne irin su Uqbah bin Abi Mu'ayth irin su Al-Walid bin Al-Mughira wanda duk qur'ani ya kawo mana irin yadda suke wanda qur'ani yace zarni wa man khalaqtu wahida waja'altu lahu malan mamduda wa banina shuhuda wa man hattu lahu tawhida thumma yatma'u an azid kalla innahu kana li'atina anida sa'urhiquhu sa'uda innahu fakkara wa qadda faqutila kayfa qadda thumma qutila kayfa qadda thumma nadha thumma abasa wa basa qur'ani ya nuna mana irin yadda qur'ani yake tasiri a cikin zukatan su da haka ya zauna yayi tunani kai wannan ba magana wannan ba sihiri bane wannan ba waka bane wannan ba kaza bane amma daga ƙarshe sai kuma hasada ta ɗibe shi ganin cewa to yanzu in nace na karba na yadda to yanzu gidan su Muhammad yanzu sun duri kenan akan gidan mu za ka fi daraja akan gidan mu kawai sai yasa ya ce ba zai karba ba kawai sai ya ce in hadha illa qawlul bashar illa sihirun yu'thar in hadha illa qawlul bashar da haka amma ya riga ya gane gaskiya akwai ire-iren waɗannan kafiran wanda za ka same su cikin mushrikai za ka same su cikin yahudu wanda qur'ani ya gaya mana hasadan min indi anfusin min ba'di ma tabayyana lahum alhaq tsafar hasada ce bayan gaskiya ta bayyana musu kun san su yahudu da annabi sallallahu alaihi wasallama ɗan uba ne kila ba ku yi wannan tunanin ba ai dukansu kakansu annabi ibrahim ya haifi ƴaƴa biyu da annabi isma'il da annabi ishaq annabi isma'il ta tsatsan sa ne annabi sallallahu alaihi wasallam yazo annabi ishaq ta tsatsan shi ne duk wani ba yahudi yazo daga kan annabi ishaq aka same su annabi yusuf aka sami ƴaƴan annabi aka sami ƴaƴan annabi a ƙo guda 12 wanda a ciki akwai annabi Yusuf daga nan duk wani annabin da ka sani tun daga kan annabi Ishaq in ka tsama annabi sallallahu alaihi wasallama duk wani annabi da ka sani a cikin family din banu isra'ila cikin yahudin sun yi tsammanin a ba su annabtan ƙarshe a cikin su shi yasa suna rayuwa a ƙasar sham lokacin da suka ji littafin su yana bayani akan cewa annabin ƙarshen zamani zai zo amma zai bayyana ne a gari mai yawan dabinai kuma da duwar watsu da suka gama lissafi sai suka gane wannan garin Madina da aka yahudu daga ƙasar sham sai suka yi ta tashi suna koma garin Madina shi yasa kaji an ce maka garin Madina akwai abin nan yahudawa kabila uku akwai kabilan banu nadir akwai kabilan banu qainuqa akwai kabilan banu qurayza zaka yi tunanin meye alakan yahudu da larabawa har aka ce yahudu suna zaune a garin Madina ai asalin su mutanen sham amma tun da sun ji wancan labari kuma sun ga duk wani annabi a cikin su yake fitowa to kowace kabila tana kwadayin annabin ya fito a cikin ta sai banu nadir sai suka hijira suka dawo Madina qurayza suka dawo Madina qainuqa suka dawo garin Madina wai hikiman su shine in Allah ya tashi aiko annabin a aiko a cikin su kun gane calculation din su ai to amma kuma Allah subhanahu wataala ba haka ya tsara ba sai Allah ya sa wannan annabin zai fito ne daga cikin sasan annabi Isma'il ba ma sasan su bane kwata kwata to wannan sai ya dafa zuciyar su sai hasada ta kama su kun san abin da ke cewa ƴan uba to shine ya kama su cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya fito daga safin Isma'il su kuma daga safin Ishaq to zaka ƴan ubanci ne kawai shi yasa Qur'ani ya kira hasada min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahum alhaq saban hasada ce daga cikin zuciyar su bayan gaskiya ta riga ta bayyana musu cewa annabi sallallahu alaihi wasallam gaskiya ne so akwai waɗanda yake sun gane gaskiya sun gane annabi sallallahu alaihi wasallam gaskiya ne amma tsaban wato inagi dogewa akan ƙarya ta sa ba za su yi ba kamar yadda nace akwai irin su cikin mushrikai irin su Abu Jahl irin su Uqbah bin Abi Mu'ayth irin su Al-Walid bin Mughira irin su Uqbah bin Abi Mu'ayth shi yana ma da wata kissa mai ban al'ajabi yana da kissa mai ban al'ajabi a cikin asbabun nuzul Annabi sallallahu alaihi wasallama ya taba gayyatar Annabi sallallahu alaihi wasallama kaman kadan ce liyafa sai Annabi ya amsa to akwai abin kunya na kololuwa ka gayyaci babban mutum ya zo liyafa a gidanka sai ya ki cin abincinka ba fallasan da ya wuce wannan a gurin Balarabi babban mutum ya zo walima ko ya zo liyafa a gidanka amma ya ki shan ruwa ya ki cin koda lemu ya ki sha to ya gama jan maka abin kunya a tarihin rayuwanka wannan sai ya taɓa har ƴaƴanka in aka zo ana bato akan abin kunyan da gidanku suka taɓa yi sai an ce ka tuna lokacin da ya kira malam wani amma malam wani ya je gidan shi ruwan gidan ya ki sha ba abin kunyan da ya wuce wannan to Allah yana son ya fitar da wani hukunci kawai sai Uqbah bin Abi Mu'ayth sai ya kira liyafa sai kuma ya gayyato Annabi sallallahu alaihi wasallama da Annabi ya zo gidan aka kawo mu Annabi abin da za a ci a gidan sai Annabi ya ce ba zan ci komai a gidan nan ba zan sha komai a gidan nan ba ya ce kai Uqbah bin Abi Mu'ayth ka san abin da nazo da shi gaskiya ne amma ka ki karba ya ce gaskiya ne na san gaskiya ka zo da shi ya ce to ba zan ci komai a gidan nan ba sai dai ka karbi gaskiya in ka karbi addinin musulunci zan ci wani abu in baka karba ba zan ci komai a gidan nan ba da ya kirfa ya ga cewa an bata ma family shi future gabaki ɗaya a ce irin Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ki cin abinci a gidansa kuma dama ya san addinin da annabin ya zo da shi gaskiya ne sai ya ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah sai musulunta bayan an tashi wannan liyafa sai suka gamo da su Abu Jahl Abu Jahl suka ce ka bada mu kai abin kunya da duniya za ta rubuta ba kuma za ta taba mantawa ba dan haka daga mu mu da kai yau ba ka ba mu in kana son mu dawo mu ci gaba da mu'amala da kai sai dai ka je ka gaya ma Muhammad abin nan da ka karba ka warware baka yadda ba kuma ka ci mushi mutunci a bainin jama'a to haka nan kuma ya faru ya je samu manzon Allah sai ya kaki ya tofa mar ya ce abin da na karba jiya na warware yanzu na warware shi ban yadda ba ya warware musuluncin shi to kaga irin wannan kafircin shi ba na rashin sani bane kafircin shi na dogewa ne akan bata da halaka to kaga irin waɗannan duk ya tabbata ne cewa Allah subhanahu wataala ba za su imani ba to akwai kuma kofin kafirci na biyu shine mutun ya gane gaskiyan amma ya kauda mata da kai shi wancan shine wannan da nake ta bada misali shi wancan na farko bai gane gaskiyan bane ballan sa na mai karba kafirci na iya shigowa shi kuma wannan ga sunan a garuruwan mutane da yawa duka ma wa'annan guda biyun ko dai wanda bai gane gaskiyan ba bai karba ballan sa na karba ko kuma wanda ya gane gaskiyan amma kuma ya doge akan kafirci yaki to duka waɗannan kofofi guda biyu dai wanda ya dauki ɗaya daga cikin su ya mutu a kai to ya tabbata a cikin ilimin Allah ne cewa da macin ba zai imani ba to menene babban matsalin irin waɗannan mutane ko kuma menene ya jefa su akan irin wannan sai Allah ce khatamallahu ala qulubihim ai Allah ya rufe zukatan su ne al-khatm idan aka yi rubutu sai aka yi stamp ai an riga an rufe wannan rubutun kenan shine al-khatm stamp kenan wato a sa wani abu an riga an yi sealing din abu ya zama sealed one shikenan babu wani abin da za a iya karawa a ciki to matsalan da ta samu irin waɗannan mutane ya sanya Allah ya yi musu irin wannan uquba shine khatamallahu ala qulubihim Allah ne ya riga ya yi sealing din zukatan su da haka babu yadda za a yi kenan wata gaskiya ta Yahuda cikin wannan zuciya tunda an riga an rufe zuciya da ma'ana ba za su iya kiyaye gaskiya ba ba ma za su gane gaskiyan ba tunda ai fahimta daga zuciya yake tasowa to zuciyan tana rufe to sai za a yi abin ya kutsa cikin zuciyan ballanta har a gane kaji matsalan farko da Allah ya jefa su a ciki wa'ala sam'ihim haka ne ko sannan Allah subhanahu wata'ala ya rufe jinsu suna ji amma ba ji na karban gaskiya ba shine ma'anar Qur'an fadin Allah subhanahu wata'ala wala takunu kallazina qalu sami'na wa hum la yasma'un kar ku zama irin mutanen da suke cewa ai muna ji amma halin kuma Allah ce ba sa ji me ma'anar ba sa ji ba sa jin magana irin wannan da ake yi suna ji amma suna ji ba na karban gaskiya ba wa iyara kullu ayatin la yu'minu biha duk abin da za su ji ko su gani ba za su gane ba ballantana su bi ba za su gane ba ballantana su bi kaji abu na biyu kenan da haka Allah subhanahu wataala ya haramta musu fahimtar alqur'ani ya haramta musu fahimtar da'awan da ake musu zuwa ga imani saboda me saboda jin su a rike yake sai dai kawai su ji kalmomi amma ba wanda za su yi tasiri a kunnan su ba ballantana su kutsa cikin zukatan su Allah ce wa'ala absarin ghishawa idanun su kuma an sa ghishawa me ma'anar ghishawa al-ghata al-ghita shine kofa kaman kofa a ce an shi ma dai rufewa ne shine al-ghata rufe abu da ta an rufe zuciyarsu gaskiya ba ta kutsawa cikinta ballantana fi tunaninta ballantana su gane alkhairinta da amfaninta su gane kyanta da tsarkinta da tsaftanta ballantana su karba an rufe kunnuwansu gaskiya ba ta fadawa ramukan kunnuwansu ballantana su jita su yi nazarinta su fahimce ta su karbe ta sannan idanunsu fa Allah ya sa ba sa gane gaskiya. To kaga duk wanda ya fada cikin irin wannan ai ya fada cikin bala'i da tashin hankali, ya fada cikin bala'i da tashin hankali. Kamar yanzu a ce maka ga mutum makahu bai gani kenan, kurma bai ji, sannan kuma gashi mahaukaci, wani hanya za ka iya communication da wannan? Ga mutum makahu gashi bai ji gashi mahaukaci, kun gane waɗannan matsaloli guda uku? Yanzu aka ce kai ana son kai ma wannan mutumin bayanin cewa an ɗauke shi aiki, ya za ka yi ma irin wannan bayani? To matsalin da waɗancan kafiran suka faɗa ya fi wannan, saboda su zuciyarsu a rufe, kunnuwansu a rufe, idanunsu a rufe. Summun bukumun umin kenan fahum la yarji'un, ga su makafi, ga su kurani, ga su bebayi, ga su hauka ta faɗa musu don zuciyar ta riga ta mace. Sai Allah ce wa lahum azabun azim, irin waɗannan mutane suna da azaba mai girma. Malamai sun suke bayanin cewa irin waɗannan kafirai Allah bai zalunce su ba, ya mai da su haka. Allah ya auna zukatansu, sai ya ga zuciyarsu kafirci, ya yi naso, ya yi da fifi a cikin zukatansu, da haka zuciyarsu babu alkhairin da za ta iya karɓan gaskiya. Sai Allah subhanahu wa ta'ala sai ya ƙara dalmiyar da su a cikin batansu. Qur'ani ya kawo mana irin waɗannan mutanen, falamma zahu azaga Allahu qulubahum, yayin da suka karkace, su suka fara karkacewa, azaga Allahu qulubahum, sai Allah ya ƙara karkatar da zukatansu. Ana cewa aljaza'u min jinsil amal, irin aikin da kai irin shi Allah ya maka. Wata aya Allah ya ce wa nuqallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwala marra, Allah ya ce mun karkatar da zukatansu, wa nuqallibu afidatahum wa absarahum, mun karkatar da zukatansu, mun karkatar da idanunsu, da ma'ana zuciyarsu ba za ta gane gaskiya ballantana su, idanunsu ba za su ga gaskiya ballantana su. Amma ina aka samu wannan matsala? Ina aka samu wannan matsala? Kamar yadda Qur'ani ya faɗi, kama lam yu'minu bihi awwala marra, kamar yadda ba su yi imani ba tun bugun fari. To sai Allah ya ci gaba da zulmiyar da su cikin halakansu da batansu. Don haka idan zuciya ta riga ta kafirce ma Allah, ta kangare ce ma Allah girman kai, to sai Allah ya batta cikin bata da taɓewa da halaka. Kamar yadda wata aya take cewa bal taba Allahu alaiha bi kufrihim fala yu'minuna illa qalila, saboda irin kafircin da ke cikin zukatansu sai Allah ya ƙara dulmiya su cikin kafirci. To asali waɗannan mutane zukatansu kafiran zukata suke da shi, kangararrun zukata suke da shi. To sai Allah subhanahu wa ta'ala sai ya ƙara dawwamar da su a cikin wannan ɓata da halaka ta su. Al-Allamatu Sa'di yake cewa waɗannan mutane an rufe musu ƙofan da ake samun ilimi da ƙofan da ake samun duk wani alkhairi a duniya, tunda duk wani ilimi ko dai zuciyanka ta gane ko idanka ya gani ko kunninka ya ji, to su an rufe wannan. Da haka ta wace hanya za su samu ilimi ne amfani? Ta wace hanya za su samu alkhairi a rayuwarsu? Gabaki ɗaya Allah subhanahu wa ta'ala ya riga ya rufe wannan. Shi yasa suna da zukata amma wanda ba ta kiyaye gaskiya, suna da idanuwa wacce ba ta ganin gaskiya, suna da kunnuwa wanda gaskiya ba ta kutsawa cikinta. To irin waɗannan mutane walahum azabun azim, Allah maɗaukakin sarki ya ce suna da azaba mai girma ranar tashin alkiyama. Malamai sun yi bayanin cewa kafirci haɗari ne. Akwai waɗansu sifofi guda goma duk cikinsu masu muni ne. Allah subhanahu wa ta'ala ya sifanta zukatan kafirai. A abu na farko Allah ya zufata zukatan kafirai ya sufanta shi da al-khatm cewa an rufe zuciyan kaman wannan aya da muka karanta khatamallahu ala qulubihim abu na biyu Allah ya sufanta zuciyan kafirai cewa akwai at-tab'u at-tab'u kaman al-khatm ne at-tab'u shine a samu wani abu bayan an gama sawa ya cika sai a samu murfi sai a buga an rufe shi ma shi irin wancan rufe wannan al-khatm kamar yadda na bada misali silin din abu shi kuma at-tab'u shine a samu kaman murfi ne wanda ba za a iya bude shi ba Allah ya sifanta zukatan kafirai an riga an rufe shi ba zai gane imani ba bal qaba Allahu alaiha bi kufrihim fala yu'minuna illa qalila فَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ قُرْآنِ ya tabbatar da wannan sifa ta uku abdiq Allah ya yi zuciyan kafirai kuntataccen zuciya ne ba zuciya ce yalwatacciya da za ta iya gane gaskiyar wallanta ta karba wa may yurid ayyu dhillahu yaj'al sadrahu dayyqan harajan ka'annama yas'adu fi as-sama' duk kafirin da Allah ya sa ba shi da rabu a cikin imani to haka nan zuciyar shi take a takure ba ma za ta bude ba ballantana yalwan imani yalwan haske na imani shiga cikin ta Allah ya sifanta zukatan kafirai da cuta fi qulubihim maradun fa zadahum Allahu marada Allah ya sifanta zukatan kafirai da arrayu tsatsa kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yasbu zukatan kafirai cikin tsatsayi Allah ya sifanta zukatan kafirai cewa matattun zukata ne to wanda ke mace za a ka je da shi wanda ke mace za ka iya jiyar da wanda ke mace kamar yadda Qur'ani ya kawo Qur'ani ya ce aw man kana maitan fa ahyaynahu wanda ke zuciyar shi a mace wata aya ce inna ma yastajibu alladhina yasma'un wal mauta yab'athuhum Allahu thumma ilayhi yurja'un da haka zukatan kafirai matacciyar zuciya ce Allah ya sifanta zuciyar kafirai da alƙasawa busasshen zuciya ce thumma qasat qulubukum min ba'di zalika fa waylun lil qasiyati qulubuhum min zikrillahi zukatan kafirai ƙiƙasassu ne dangane da ambaton Allah zukatan kafirai karkatattu ne ba sa fuskanto inda za su gane gaskiya ballantana su karba ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم الله ya karkatar da zukatansu bi annahum qaumun la yafqahu Allah ya sifanta zuciyan kafirai akwai wato alhamiya me alhamiya me za mu fasara alhamiya ba san kai ba ba to ba kabilanci ba kaman kabilanci kamar aka ce hamiyatul jahiliya kamar ka ce ba kabilanci bane haniya wato kamar san zuciya kawai kai wani abu ne kawai shi kake so ban san inda za mu sifanta alhamiya ba amma dai Qur'ani ya faɗi cewa a cikin zukatan kafirai iz ja'ala fi qulubihim alhamiyata hamiyatan jahiliya wani irin kishi na kafirci mu bashi a haka kishi na kafirci suna da matsayin kishi akan kafirci sannan Allah ya sanya zukatan kafirai zuciya ce mai musun gaskiya kamar da Qur'ani ke cewa qulubuhum munkiratun wa hum mustakbirun zukatan su suna mutun gaskiya kuma suna girman kai duk waɗannan miyagun cututtuka ne kowace cuta nan ita kadai za ta halakar za ta tabar za ta matar to me kake tsammani kuma idan zuciya ɗaya ta kamu da duka waɗannan cututtuka guda goma to kaga idan kaga kafiri ya musulunta to Allah subhanahu wa ta'ala ya haskaka zukatansa ne zuciyarsa ne ya warkar da shi ne daga waɗannan miyagun cututtuka guda goma sai Allah ya haskaka masa sai ya gane gaskiya sai ya karba amma wanda Allah ya bashi da waɗannan cututtuka guda goma wallahi haka zai rayu akan kafirci haka zai mutu akan ta shine ma'anan a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minuna ba za su taɓa yin imani ba sannan da wannan aya malamai suke cewa wannan aya tana nuni akan mahimmancin zuciyar dan adam zuciya ita ce sarauniya wacce take gababba amsa mata suke duk abin da zuciya take so shi gaba za ga yana aiwatarwa idan zuciya tana son ta saci wayan wani nan da nan zaka ga hannu yana lalibi yana neman zai saci waya shi hannu bai ma san lokacin da yake wannan aikin ba saboda ni sarauniya ta riga ta bashi umarni me mulki ta riga ta bashi umarni idan zuciya tana son ta zagi wani nan da nan zaka harshe ya amsa mata kawai sai ga harshe ya bude sai ya fara zagi sai ya fara giba sai ya fara ƙarya idan zuciya tana son ce zina nan da nan sai kaga tsaraici sai kaga tsaraicin mutum yana tsama sai kaga zakarin mutum ta miƙe sai kaga farji yana mata ƙaiƙayi duk wannan wai ana mu zuciya ne ko oga ce ta riga ta bada umarni so da haka duk abin da zuciya ta saka ma dan adam shi yake aiwatarwa shi yasa a cikin hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna fil jasadi mudghatan a cikin gangan jiki akwai tsoka idza salaha salaha al jasad kulluhu wa idza fasada fasada al jasad kulluhu idan wannan tsoka ta inganta to duk gangan jiki ya inganta in ta lalace to duk gangan jiki ya lalace saboda ita ce mai mulki kuma duk umarnin da ta bada gababba suna aiwatarwa sai dai gababba ko zuciyar da ta zama na masu imani su ne suke saba ma zuciyarsu suna yin abin da zuciya ba ta so domin ita zuciya innan nafsal ammaratun bisu ita kullun tana umarni ne da alfasha da abin ki da banna to amma masu imani fa sukan yaki zuciyarsu su hana ta abin da take so sukan yaki zuciyarsu kuma duk wanda ya taka matakin yakan zuciyarsa ya hana zuciyarsa abinda take so to ya taka matakin imani kuma irin waɗannan su ne Allah subhanahu wataala ke sanya su a aljanna shine ma'anan wana hannafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'awa wanda ya hana zuciyarsa abinda take sha'awa to irin waɗannan aljanna ita ce makomin su Allah ka sanya mu cikin su haka kenan yanzu abinda ke gabana abinda ke gaban ka dan uwa ya zaka yi zuciyarka ta samu tsarki ya zaka yi zuciyarka ta inganta ta kyau ta zama tana maka umarni da mai kyau idan kuma aka yi rashin dace ce umarni da mummuna to kuma kana da imanin da zai iya tasowa ya danna wannan mummunan umarnin yanzu abin da ke gabana kenan abin da ke gabanka ila mun fahimci wannan maganar da kyau na farko dai ya za a yi zuciyarka ta riƙa maka umarni da kyakkyawa dole ne ka dora kanka akan zuciyarka akan wannan to in aka yi rashin dace sai ya ce maka umarni da mummuna to ka samu wani imani da ke tare da kai wanda za ka danna wannan zuciyarka hana ta abin da take so to wannan shi ne tadan masu imani kenan yanzu idan da zuciya ta gaya maka ga wata haɗaɗɗiyar yarinya can za ta wuce ta ci kwalliya ta fito komi ya ji kalla ka ba idan ka abinci ai zuciya ta kan faɗa haka sai ka sun koyar da kanka ce to ba zan kalla ba to a wannan lokacin wani hannafta anil hawa kenan ka takura zuciyar kenan tana son ka kalli banna kai kuma ka ce ba zan kalla ba ka sun koyar da kanka yanzu ga dukiyar wani ya shigo hannunka in ka danne ba abin da zai faru kila sai dai a gaban Allah ne za a iya dawowa da wannan magana danna dukiyar nan ba abin da zai faru ce to ba zan danne ba bari in ba mai dukiyar dukiyarsa wani hannafta anil hawa kenan yanzu ga fayil din wani mai gaskiya ya biyo ta tebur ɗinka to ai ba jam'iyyar mu ɗaya ba siyasar mu ɗaya ba to da haka bari a danne wallahi ba za a biya ba ba za a biya shi kuɗin nashi ba kwangila ba za a biya ba promotion ne ba za a bashi ba a'a to wani hannafsa anil hawa danna zuciyarka kai aiki da gaskiya tunda ai haƙin shi ne ba alfarma ba ce promotion idan ya fito ai ba alfarma ba ce haƙi ne haƙi ne kwangila idan kai haƙi ne a biya ka to haka ake yaƙan zuciya haka ake yaƙan zuciya sai ka hana ta abin da take so to wanda ya taka irin wannan martaban ya taka martaba na imani kuma irin waɗannan su ne Allah subhanahu wa ta'ala zai shigar da su gidan aljanna da haka a takaice kuma a gurguje ga hanyoyin da ake bi zuciya ce tsarki zuciya ce tsafta ta warke daga miyagun cututtukan zuciya. Abu na farko, kalizanci ambatan Allah. Babu ambatan Allah kamar Al-Qur'ani. In ma baka iya karatun Al-Qur'ani ba dan uwana musulmi ka koya. In ta kai ga saboda rashin iyawanka a yau kawai za a karanta maka alhamdu alhamdu tunda Qur'ani ai ba Bahaushe bane ba za ka zo ka ce alhamdu ba alhamdu akwai wanda suke cewa alhamdu akwai wanda suke cewa alhamdu da hababba Qur'anin arabiyan Qur'ani larabci ne to yau za a koya maka alhamdu alhamdu ko ka iya wannan shine assignment ɗinka na yau alhamdu alhamdu ka koya gobe ƙara maka lillahi ba dillahi ba ba dillahi ba lillahi jiba ƙara maka rabbil alamin rabbil alamin cikin kwana uku an koya maka alhamdulillahi rabbil alamin in Allah ya yadda ka shekara biyar kana yi zaka ga iya ɗaruruwa ko dubun dubatan ayoyin da zaka hada to kofa ta farko ke samun tsarkin zuciya to sannan sai kuma ka bibiye ma'anonin da ayoyin suke karantar da kai so da duk inda ka so kai aiki da wata gaskiya in baka gane gaskiyar ba za ka yi aiki da ita yanzu da a aiko mana da wasiƙa daga China kila cikin mu nan ba mai jin Chinese a fara kanta ka fato ka fa ka fiye da ka fa fa ko bi ko ko to ai zai gane sakon ballantana yayi tadabburin adin ballantana ya gane gaskiyar ya karba sai ka ji ma ana karanta mana dariya saboda ni ba mu gane sakon ba amma in zuciyanka ta karba wani mai wa'azi na wa'azi da harshen da kake ganewa har sai wani lokaci ka fashe da kuka kana zubar da hawaye ashe in kana son zuciyanka ta tsafta to sai ka koma ga alqur'ani kana gane sakonnin da ke ciki irin waɗannan majalisoshi na tafsiri ko a waya gayi nan a gidan rediyo gayi nan ka riƙa bibiyan rayayyen tafsiri da zai ƙara maka imani ba tafsiri da zai cika da labarai da tatsiniyoyi wani malamin da sunan yana tafsiri sai dai ta jiban mutane a ciki ya ta zagin wani ya ta aibanta wani wani da sunan yana tafsiri ya ta ɗauko maka labarai tsakankanin shi da matan shi me amfanin wannan wannan ba zai ƙara maka imani ba amma ka samu tafsiri rayayye wanda zai raja zuciyarka zai ƙara maka imani zai ga maka hakikanin gaskiyar da ta fito daga Allah to kana karatun alqur'ani kana bibiyan ma'anoninsa to wannan zai taimaka maka zuciyarka ta samu tsarki sannan abu na biyu kai bakin kokari aiki da abin da ka sani abin da aka hana ka kuma kan nisance shi baki da haka manzo Allah ya faɗi amma abin da aka gaya maka na gaskiya gwargwado ka zo da shi gwargwado ka zo da shi amma abin da aka ce ka bari fa bari shi kawai ka nisance shi in kana kokari kana kamantawa ba wai kawai yanzu in ka ji gaskiya ka mai da karatu kaman ka wani biki kawai kila yanzu an zo an yi tafsiri to da aka ji aka an yi bikin budewa za kuma ai bikin rufewa shikenan iya rabanka in dai wannan shine rabanka wallahi ba za ka tsara mutarkin zuciya ba a meye na ji na gaskiya bari in yi kokari tsakankanina da Allah ne tsakankanina da iyalaina ne tsakankanina da iyayena ne tsakankanina da talakawa ne a matsayinka na shugaba ko tsakankaninka da shugabanninka ne a matsayinka na talaka duk abin da ka ji na gaskiya yi bakin kokari kai aiki ولو أنهم فعلوا ما يؤذون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لأتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما إن كان أيكي دي قسيا أبو نبيو كينا أبو نأكو كرقا زما دمتانين كيركي وند علاما الكين سيابينا علاما زكاة الله كريسان هكيك أنا أبن دي كيركي أما أظاهري جاء علاما نقرتا سومتانا اللاني واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه irin wadannan mutane ka hakurtar da kanka ka zauna a cikin su kai ne zaka yi fafutuka ka lalaba ina suke sai ka makale musu kila ba sa son mu'amala da kai amma ka danfare musu ka makalkale musu saboda me saboda kana son ka zauna da mutanen kirki dan idan ka zauna da mutanen kirki kai ma zaka zama mutumin kirki abu na hudu kai ta karanta tarihin magabata ko wanda Qur'ani ya kawo ko wanda hadisai ya kawo ko kuma wanda tarihi ya zo da shi ka riƙa jin tarihin nagartattun mutane masu imani masu tsarkin zuciya kaji irin yadda suke saba mu zuciyarsu to in kana sauraron wannan tilka min anba'ir rusuli ma nusaddiqu alayka min anba'ir rusuli ma nusaddiqu bihi fa'adaka in kana karanta tayihi da labarai na magabata na kwarai zakar kadin abin da zai tabbatar da zuciyarka akan imani to sannan abu na karshe fayawaita addu'a irin yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke yi Allahumma ya muqallibal qulubi saddiq qalbi ala dinika haka manzon Allah ke addu'a ya Allah kai ke jujjuya zakata Allah ka tabbatar da zuciyata akan shari'a Allah ka tabbatar da zuciyata akan addini to haka nan zaka riƙa marairece ma Allah kana roƙon Allah Allah ka shiryata da ni ya Allah kada ka jarace ni da halaka Allah kada ka jarace ni da tabewa ya Allah kada ka karkatar da zuciyata daga gaskiya ya Allah ka dora ni akan gaskiya in gane ta in karbe ta in aiki da ita kuma Allah ka tsare min imani kar in yi abin da zai ruguza mani aikin alkhairin da ni idan kake a waɗannan abubuwa guda biyar da yaddan Allah zaka samu tsarkin zuciya sai ka zama zuciyanka ta warke ba kafirci ba munafinci ba shirka zuciyanka ba hasada ba girman kai ba ƙeta ba mugunta ba ganin fifiko akan wani ba san duniya ne cutarwa da ire-iren waɗannan miyagun cututtuka da suke kama zuciya su kashe zuciya so sai ga Allah subhanahu wataala ya ce muke ka kawarki muna fatan Allah ya taimake mu akan zuciyarmu mu yake ta Allah ka warkar da mu daga miyagun cututtukanta Allah ka taimake mu da duk abin da zai tsarkake mana zuciya Allah ka taimake mu mu gane shi mu karbe shi mu aiki da shi kuma Allah ka sanya mu cikin matsakin zuciyar gabaki daya to ina ga dai nan ne ya kamata mu dakata saboda yanayi na lokaci abinda muka fadi Allah ka ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ka gafarta mana Allah ka rufa mana asirin mu duniya da lahira ina ga zamu amfani da dama mu bada daman tambaya daya ko biyu ga wanda ke tambaya da baki idan kuma babu tambaya shikenan sai mu rufe karatun ga baki daya wa sallallahu wa baraka alaihi wa sallam na'am na'am wannan abin bai halasta ba yana tambaya akan janaza wani sai ya mutu tun ranar alhamis wani sai a ce bari a jinkirta sai ranar juma'a sai a yi mishi janaza na ɗaya dai manzon Allah sai ya umarni da gaggauta janaza irin wannan jinkirin ba tare da wani dalili ba baya halasta inda dalili kila sai an je an karbo gawa asibiti sai an shiga an fita sai an yi wane ne kila babu akwai dai matsaloli akan hanya kafin a zo daga janaza wannan babu laifi amma in babu dalili wajibi ne a gaggauta yin magawa sallan janaza abu na farko kenan abu na biyu kuma halalan da ake samu ba wai lokacin da aka yi sallan janazan bane lokacin da mutum ya mutu dan haka idan ya mutu ranar alhamis bai samu darajar shahada ba idan gani darajar zai samu ne ga wanda ya mutu a ranar juma'a ko daren juma'a shi ma fa wannan akwai sharadi cewa fa yana da imani ba mushriki bane arna nawa suke mutuwa ranar juma'a mushrikai nawa suke mutuwa ranar juma'a akwai bokaye da yawa da yan buri suna mutuwa ranar juma'a irin wannan garan ba za ta hada da su ba wannan darajar ba za ta hada da su ba ana batun ne wanda yake da imani shi yasa zaka ji ayatul qur'ani mai girma duk inda zaka kawo batun darajar ko shahada sai ka ga sun kawo huwa mu'minun man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun yana da mai imani cikakken imani imanin da aka gwama ta da shirka ko da bid'a ba ta daga cikin irin waɗannan nau'o'in imanin da Allah subhanahu wataala yake musu irin wannan alfarma so dan haka wannan jinkirin ba zai amfani wannan gawan ba aje a gaggauta a yi mata janaza a yi mata addu'a ta alkhairi iyaya da sauran makusanta su rika rakata da addu'a shine zai amfani shi a gaban Allah wallahu ta'ala a'lam wa alaikum assalam wa rahmatullah na'am kun ji tambayar malam yana cewa za a kira sallah amma waɗansu da gangar saboda maslahan karan kansu kadai ba maslahan al'umma ba in maslahan al'umma ce ta hukunta cewa ka jinkirta sallah daga baya ko ku yi naku ko ka zo kai naka. Kamar misali kai a matsayinka na jami'in tsaro, maslahan al'umma in ta hukunce yanzu za a ba al'umma kariya, kana da daman da zaka jinkirta sallah saboda al'umma su zauna lafiya. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi yana ce masahabbai, kuna son in gaya muku daren da ya ta daren Lailatul Qadari a wurin Allah. Sahabbai suka ce akwai wannan daren? Annabi ya ce akwai. Shine ka kwana kana gadin al'umman musulmi don su zauna lafiya. Darajar wannan daren a wurin Allah ya fi maka daren Lailatul Qadari. To kaga wanda zai tsaye tsaro ana kiran shi aikin hisba ko irin aiki irin naku, wanda ya tsarkake zuciyarsa irin wannan yana iya ganin gashi ana sallah amma sai ya jinkirta sai an gama sai daga baya ya nashi ko kuma sinan. Amma babu wani dalili sai dalilin ka kai kadai saboda ka cimma wani abin da kake nema, kuma abin nan kila ba lalai yanzu ba. Akwai yiwuwa a ce maka to zo gashi za a baka wani kudin ka, to ka tsaya ka bi layi, ga ka kana kan layi kana ganin an kira sallah. In ka fita aka kira sunan ka baka, to kila zan da shekara ɗaya ko shekara biyu kila in ka samu. So, ila inda rabo ka samu, in ba da rabo ba za ka samu ba. Irin wannan akwai wani nau'in hanzari da lalura a ciki. Amma haka kawai ganin dama mutum shi bai shirya musallan yanzu ba, ko yanzu shi na son sai ya gama wannan rubutun ko sai ya gama wancan, ba wata maslaha ta al'umma ba, ba wata maslaha babba ba. To irin wannan su ne sayyidina Abdullahi dan Mas'udin ya kira su munafiqai. Wal qad ra'aytuna wa ma yatakhallafu anha illa munafiq. Mu sahabbai muna ganin mu cewa babu wanda ke saba masallan jami'i sai munafiki. Yawwa, ma'lumun nifaq, wanda kowa ma san munafiki ne. Duk wanda kaga yana sakaci da sallan jami'i sai lokacin da ya ga dama yake irin shi, to wannan sifan munafinci ta tabbata akan sa. Sifan munafinci shine sifan da zamu je a gaba. Sifofi da muka gama na mummunai, yanzu gashi mun karanta ayoyi guda biyu na kafirai sallah. To ayoyi 13 gabaki daya kan sifofin munafiqai, saboda nuna maka irin tabewarsu da halakansu da irin kuma irin yadda suke da matsarancin hadari ga al'umman musulmi. Saboda ka sai mu sa himma mu ga abin da zamu yi. Allah ya ce muke mu. Wa alaikum assalam. Na'am. Su ne mun karanta su ga su ne waɗannan cututtuka. Allah ya rufe zuciyan, Allah ya sa zuciya akwai cuta, Allah ya sa zuciyan matacciya, Allah ya sa kaza, irin waɗannan abubuwan. Ai su ne mun karanta su guda 10. Ko? Yawwa, Allahu a'lam. Na'am. Na'am. Wannan magana ita ce mafi daidai, tunda Annabi sai ya ce fa ma adaratum fasallu wa ma fatakum fa'atim. Abin da ya wuce ku to ku cika. To sallah ai ba ana fara tun yanzu. Misali in ka dauka cewa kai sallan da karista da liman ka fara sallah daga raka'a ta uku, ana fara sallah daga raka'a ta uku ne? Duk wanda ya fara sallan shi daga raka'a ta uku ai sallan ba ta. Ai duk sallan da ka fara daga raka'a ta farko ka fara. Da haka ko da liman shi raka'a shi ta uku ne, kai ta farko ce a wurin ka. So da haka liman ya dauke maka Fatiha da surar nan raka'a ta farko da raka'a ta biyu. Da haka liman ya dauke maka. Da haka in ka tashi zaka ciko sallan ka, zaka karanta Fatiha ne kawai. Wannan magana ita ce magana mafi inganci cikin zantukan malamai. وصلى الله وبارك على النبي الكريم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله.